الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد يمهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin 5 ga watan ramadana hijran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan maris shekara ta 2023 Allah madaukakin sarki cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jahar Adamawa domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wataala littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar domin ya zama shiriya ya zama jagora ya zama haske maganin duhu wanda zai haskaka mana hanyar mu mi kakkiyar hanya wacce za ta kai mu zuwa ga samun yardar Allah falalarsa da taimakon sa duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wataala tare da tsanantuwa gare shi da wannan wata mai albarka da ibada da muke yi ta azumi Allah ya azurta mu da kyakkyawar alaka da zumunci da wannan littafi mai albarka ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta kara mana kusanci gare shi ta kara mana tsoron sa kuma ta zama mana sanadiyar samun rayuwa mai albarka haske a kabari haske a filin kiyama kuma mu zama cikin waɗanda alqur'ani zai ce ta ya Allah ba dan halmu ba sai dai rahamanka da jin kanka muna kara karfafa mu yan uwa gwiwa tare da ƙara tunasarwa akan muhimmancin ikhlasi da neman yardar Allah duk sanda ka zauna duk sanda ka fuskanci wani aikin alkhairi ballantana kuma idan ka zauna a majalisin da ake karanta littafin Allah yi kokari ka ƙara tsarkake niyyarka yi kokari ka ƙara shiri na gaske cewa idan ka ji abin da yake na gyara za ka gyara idan ka zo da wannan niyyar sai Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka akan duk wani kulli ko wani shaydan da zai hana ka yin abin da ya kamata kuma sai kaga abin ya zo da sauki kamar kullum muna maraba da mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umar Fintiri gwamnan jihar Adamawa da shi da yan majalisa da tawaga masu halartar wannan majalisi Allah ya kara ma rayuwa albarka ya karfafe mu gaba daya ya mana taimako akan duk abin da muka fuskanta bayan haka ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalamu tullah Allah ya kara ma rayuwa albarka amin summa amin malam shin ya halarta ga miji ya sauwake ma matarsa kasancewar baya iya mata bukatun da take bukata na yau da kullun wato ya kasance mawadaci ne sai Allah ya jarrabe shi da karyewar jari kenan ko abinda yace dai karyewar jari na biyu shin ya halarta mahaifiyata ta umarci ya halarta mahaifiyata umarci danta da ya saki matarsa ba tare da laifin komai ba tambayar farko abinda ya shafi sauwake ma mace saboda yanayin yau da kullum abu na farko yana da matukar muhimmanci kowa ya yarda da cewa Allah ne mai bayarwa lokacin da ya so ga wanda ya so ba a ce masa dan mai la yusalu amma ya falu wa hum yusalu. Na biyu, ka yarda da cewa abinda Allah ya rubuta naka ne zai iso gare ka, kuma ba sakaci da rashin iya juya taro ya koma sile bane yasa baka da kuɗi ba, haka bane. Wanda ya samu shi ma ba dabara bane, ba din ya je ya karanta business administration ba, mutum nawa ne suke da PhD a business administration amma ajiyonsu ba ko kobo, suna nan a dakali suna ta hamma. Ko kuma wani wanda bai iya rubuta sunan shi ba ya zo shi zai dauke su aiki su ta masa hidima. Sau nawa aka yi haka? Ko kam alimin fi nasi kam alimin yaskunu baitan bil kara wa jahilin lahu qusurun wa qura lamma qara'tu qawluhu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal mira. Mai hikima yake cewa sau nawa za ka ga wani wanda ya kai ya kawo a fagen ilimi da sani da exposure ya ce ma ya je Italy, ya je Brazil, ya je kaza, duk ya ga duniya ya dawo amma aljihun ba kokobo ko ba haka ba. Wa jahilin lahu qusurun wa qura, sai ka ga wani shi kuma bai taba barin garinsa ba amma yana da manyan gidaje, yana da gida na alfarma, motoci, kaza, kowa yana sha'aure mu'amala da shi amma bai san komai ba. Sai yace lamma qara'tu qawluhu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal mira, lokacin da na tuno da fadin Allah subhanahu wata'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, yace da na tuno da wannan maganar ta Allah inda yake cewa mu ne muka jibinci raba arziki da kasashe, kai ka dauki goma, wancan sha biyar, wannan ba komai, wancan kaza, saboda hikima ta Allah ba wanda ya isa ya ce ma da Allah dan me. To yace da na tuno da wannan zalal mira, sai gaddama ta kare, sai na kurbi ruwan alwala kamar yadda ake cewa, na hutar da raina ke. Saboda haka ba rashin basira bane yake kawo talauci, ba basira bane kuma yake kawo arziki. In mun fahimci wannan, kai magidanci kana buƙatar ka ƙara haƙuri, sannan ka ƙara kyautata mu'amala ga iyalanka lokacin da rayuwa ta ake ɗan fuskantar yamutsewar hazo. Ba daidai ba ne gida ya ɗan yamutse sannan kuma ga masifa, ga fushi, ga hantara irin taka, so matar sai ta rasa da mai za ta ci. Ko da akwai, ba kuma hujja ba ce na a yi mata abin da bai kamata ba. Yawa, amma dai bai kamata a ce kuma babu, kuma ga babu, kuma ga babu kyan hali ba. Mun fahimta, ya kasance za ka kusantar da kanka zuwa gare ta, ka fahimtar da ita rayuwa, ka lallashi zuciyarta, ka buɗe mata ƙofar kyautata ma Allah zato cewa Allah mai iko ne akan komai, gobe jibi zai iya kawo mana falalarsa, ki yi haƙuri, za a fanta ma a gaba, za a wanke goma tsoma biyar ko yanda ake cewa. Sai ka ɗan waigo wasu a cikin gari wanda ka san jiya ba su da shi, yanzu kuma sun shigo gari, sai ka riƙa cewa ki kalli wane, ki kalli wane, duka jiya babu ba su da shi, to mu ma ƙila mu ne wane da wanen gobe da jibi, ko ba haka ba. Irin daɗa ɗalabuzza dai waɗanda za su taimake ta ɗan samu sanyin zuciya. To amma sawwake mata ba mafita ba ne, ba mafita ba ce gare ka, ba mafita ba ce gare ta. Ita idan aka sawwake mata, to ta san inda za ta je yanzu. Idan ta je, yana cewa kuɗin nan kamar tsuntsaye ne, yanzu nan suna iya tashi. Inda take hango akwai danshi-danshi da falala-falala, tana da maiko-maiko, tana zuwa kuma abu ya tsuntsayen suka tashi, sai ta ƙara raguwa da shi. Kai kuma idan baka iya mu'amalantar iyalan ba, in Allah bana fata, amma in Allah ya rubuta haka za ka ci gaba har ƙarshe ba, to ba za ka zauna da iyali ba kenan? A'a, sai a yi haƙuri, a kyautata ma Allah zato, sannan abu hanyoyin samun falalar Allah da neman taimakonsa. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha وكلوا من رزقه وإليه النشور جعل لكم الأرض ذلولا كأسنا أن شمبتاتا أن واسع البر كتيدعوا فمشوا في مناكبها كركزونا كي سفرا كبرغرونك سكاني دا الله وسو kamar yadda muke cewa ba nema zafin nema ke kawo samu ba yanda malam Bahaushe yake cewa amma wani babu amma kuma yana nan kullun a dakali a kofar gida wannan ba daidai bane babu amma ga ɗan ƙananan sana'o'i nan waɗanda zai iya yi amma ya raina yana ganin shi ba zai yi ba amma kuma tukunyar gidansa ba ta kawo wuta haka akwai matsala kwanciyar wani isa da kasaita ka saukaka nemi falalar Allah kila abinda yake jiranka daga taimakon Allah da agajinsa tsakaninka da shi ka fara karamar sana'a ne wanda ake rainawa sai Allah ya kawo maka babban alkhairi babban buɗe ina roƙon Allah subhanahu wataala in kai ne din da dai baka roki addu'a ba amma in kai ne to Allah ya maka buɗe Allah ya alwata maka arzikinka Allah ya sa shekara mai zuwa ka fitar da zakka kuma ka kawo an ga ka ba da labari. Na biyu ya ce shin ya halatta mahaifiya ta umarci ɗanta ya saki matarsa ba sididi ba saɗaɗa ma'ana haka nan yin biyayya ga mahaifiya ko mahaifi wajibi ne matuƙar ba su yi umarni da saɓon Allah ba. Kar ka yadda ya kasance a rayuwarka tsakaninka da iyaye akwai wani abin da zai shiga tsakaninku wanda zai kawo rashin jituwa kuma duk wanda yake tare da kai sawa'un ƴaƴa ne ko mata ko abokai su gane cewa iyayenka jallayi ne da ba a zuwa wajen ba wai ba a ƙetarewa ba a zuwa wajen ba a zuwa wajen kowa ya gane haka yawa in mutum yana so ka mutunta shi ya mutunta iyayenka in matarka tana so ta ka mutunta ta ta mutunta iyayenka wannan babu compromise babu daga gaba a kai ina fata mun fahimci wannan to amma a babin umarni da saki idan ya kasance a matarka tana yin abin da ba daidai ba to yi kokari ka ja hankalinta ka faɗakar da ita ka tunasar da ita Allah da manzansa ka tunasar da ita cewa wannan mahaifiyarka ce kaza 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 nasiha wacce za ta motsa zuciyarta ta taimake ta wajen yin abin da ya kamata idan ya kasance an samu turjiya sannan bugu da ƙari ga umarnin mahaifiya ta ƙi yin abin da ya kamata ita matar ta ƙi girmama mahaifiya ta ƙi kaza ta ƙi kaza wannan babu alkhairi a cikin rayuwa tare da ita ina ji maka tsoron in ka ci gaba da rayuwa da ita ta tambadar maka da duk wata albarkar da za ka iya samu a daidai lokacin da mahaifiyarka kullun zuciyarta take sosuwa take jin ba daɗi a kan wata wacce take ƙarƙashinka kuka haɗi ɗazu ko jiya ko shekaran jiya mun fahimta amma idan ya kasance matarka baiwar Allah ce mutumiyar arziki tsirin alkhairi tana ƙoƙarin kamantawa a addininta da mu'amalarta hakanan shi ma ba sididi ba saɗaɗa sai mahaifiyar ta ɗauki karar tsana ta ɗora mata to abin da ya kamata ka yi a nan shi ne na farko ka riƙa sujada kana roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya daidaita zuciyar mahaifiyarka a kan matarka abu na biyu ka ba matarka shawara sai riƙa ƙoƙari tana fito da dabaru na yau da kullum na kyautata ma mahaifiyarka kar ya kasance an samu window ko wata kafa da mahaifiyar za ta ce ai gashi nan dama ba ta yi min kaza ba a rufe ta min kulli janib gabas da yamma kudu da arewa a kewaye ta da alkhairi to idan aka yi haka mahaifiya ta matsa kuma ba tare da wani dalili ba abu na uku sai ka zo ka nuna ma mahaifiyar cikin mutuntawa da martabawa da karramawa mahaifiyata ke ce abun ƙaunata a wannan rayuwar ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza tsakanina da ke sai addu'a tsakanina da ke sai alkhairi ba zan gushe ba ina miki addu'a har in bar duniya duk abin da zai kawo miki damuwa bana san shi. Duk abin da zai kawo miki farin ciki shine manufata a rayuwa. Amma wannan baiwar Allah kin ji abin da take wannan kyautatawa kaza kaza na san tsakani da Allah tana kaunarki tana kaza tana kaza sai dai kin san wani lokaci shaydan yakan shiga tsakanin zukata yi kaza yi kaza yi kaza ina neman alfarmarki kaza ki kaza ki kaza ki kauda kai akan wannan kodin kanne na Hadiza da jimmai da kaza da suke gidajen mazajen su su ma su samu kyautatawan miji in yanzu aka rabu da ita haka nan kannan musu kuma in su ma gobe ko jiba aka sako su ko aka rabu da su in kai wannan kai abin da yake daidai daga nan ba wajibi bane akan ka kai rabu da matarka matukar ba wani abu ya bayyana na munanawa ko na cutarwa cutarwa mai tsanani wannan mai tambaya yace Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Allah ya kara basira amin. Tambaya ta ita ce na kasance ni dealer ne a wani company. Na bude dealership da sunan abokina. Ina da wani customer wanda baya so a karu da shi to. Na tauri ne ke. Idan zai sai kaya sai ya ce sai na gaya masa asalin price din company ni kuma ina fada masa gaskiya abin da yake da akwai idan an kawo mishi kayan baya sallama ta sai in yi ta wahala da shi komai a bisa amana nake yi mishi amma shi baya ganin haka shin ya halatta da yi mishi kari akan price din company ko bai halatta ba kuma a taya ni da addu'a Allah ya bani kudi masu yawa masu albarka kowa yana so Allah ya ba mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ba sharadi bane idan aka zo za a sai kaya a wajenka sai ka faɗa nawa ka siya ai kasuwa sirri ce yanda ake cewa kai kuma ba kyautatawa bace da din saboda tsabar bin diddigi da ka zama an air to the ground kunnanka yana ƙasa sai ka ji komai sai an faɗa maka nawa aka sai kaya ba wannan ba daidai bane manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu mar'an samhan idha ba'a samhan idha shara samhan idha qada samhan idha iktaba Allah ya ji kan bawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a tana nan tana ci yanzu yau akwai wanda ya yi gambo da katar da wannan addu'ar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuma ta shallake shi saboda bai yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kai ba yace Allah ya ji kan bawan da ko mutumin da samhan idha ba'a idan yazo zai yi siyayya yana da rangume yana da mutunci yana da dattako da sanin ya kamata me ake nufi nazo na ce musu su dai zai ce ga wannan takaddar misali zan siyar maka to samhan idha ba'a yanzu shi zai siyar min kenan ko zai siyar min wanda zai siyar to sai ya ce na siyar maka wannan takaddar misali naira 1000 shi kuma ya riga ya san cewa a kudin nan na naira 1000 ya ci riba misali 200 kaga bai tsananta ba amma ya san cewa ya sai takaddar nan naira 2000 sai zo ya ce to ya kara ai tunda kai ne mun dade muna kasuwanci abin nan yayi wahala ba a samu shi ka kawo 10,000 wannan addu'ar ta shallake shi saboda bai zama samhan ba babu nasiha in ji sakwatawa babu nasiha a ciki babu rangwami samhan idha shara annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da kuma in ya tashi zai siya yana da rangume yana da dattako da sanin ya kamata ba zai tatse da tsotsa duk wata ribar da akwai masu irin wannan ba sa so ma su ga ci riba su dinga dagewa sai an rage sai an rage sai abin nan har su kai to nawa ka siya ba hurumin ka bane ba hurumin ka bane samhan idha qada samhan idha qada ko samhan idha qada samhan idha qada wanda idan ya tashi cin bashi zai ci bashi da dattako da sanin ya kamata da rangwame in ya tashi biya kuma zai kamanta zai kyautata saboda haka tun farko wannan kwastoman naka ka nuna masa kuskuren cewa kullun shi sai ya san me aka siya. Idan kuma zai sani, ka faɗa masa cewa to ai duk wanda kaga ya kabbarta sallah gafara yake nema. Duk wanda kaga ya bude shago ciniki yake nema da riba. So ya za a yi ka ce in samu dealership kuma in zo in siyar maka abu yadda na siya. Ai bai kamata ba. Shi in ya tashi ka ce masa in ka tashi za ka siyar kai ma yadda na baka za ka siyar. Wai bai kamata a yi abin da bai kamata ba. Maganar ya halatta ka yi ƙari a kan abin da ka siya. Karka shigar da kanka cikin rashin gaskiya a cikin abu, cikin kasuwancinka, sai Allah ya ɗauke albarka daga cikin kasuwancinka. Kai yanzu ka san ba 1,000 ka siya ba, amma ka ce wallahi a kamfani ma 2,000 aka bani. Shikenan albarka ta tashi. Wane? Kasuwan nan muna yi ne duk mu amfana. In ka matsa nawa na siya zan faɗa maka, amma ka ɗora min riba kaza. In za ka siya, ka siya. In bai siya ba, to ba a ce Allah raka taki gona ba. Amma dai irin wannan bai da amfani kai hudda da shi. Allah ya sa mu dace. Na'am, akramu kallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بمو غشيبا حروا لا يومنا تتونا وأكم ونا سورة من البركة. Muna ƙoƙarin haskakuwa da haskenta da fa’idantuwa da saƙonni masu tsada waɗanda Allah subhanahu wa ta’ala ya taskance a wannan sura mai albarka. Inna a'tainaka al-kauthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sura ce daga cikin surorin sallah kamar yadda ake cewa. Kullum muna karanta, wani ma in bai karanta ina a tsaina ba bai jin daɗi saboda yana rasa me zai karanta. Ita ce abokiyar tafiya kullum ga ta takaitacciya nan da nan ya ruku. Amma kuma mai ɗimbin alkhairai kamar sauran surori na Qur'ani. Mai cike da fa'idoji, mai cike da saƙonni na karta kwana daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa zukatanmu. Duk wanda Allah ya azurta shi da kyakkyawar fahimta ga wannan surar zai ga canji a rayuwarsa, zai ga albarka, zai ga alkhairi. Daga cin abin da muka faɗa muna ƙara maimaitawa, wannan surar tana ƙara kyautata alaƙar bawa da zuciyarsa da san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wasallama. Tana ƙara haɓaka ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka. Saboda bisa hasken wannan surar zaka ƙara fahimtar girma da martaba da matsayi da kima na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da cewa a dukkan halittu babu ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, saboda keɓance shi da wasu kyaututtuka da wasu matsayi na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Hakanan wannan sura za ta ƙara maka ƙaunar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin cewa ashe littafin Allah teku ne wanda bai da gaba. Duk yadda za ka rayu a rayuwarka kana ƙoƙarin fahimtar Qur'ani, sai ka yi shekara 50, 30, 40, sai ka ga ashe a gaɓar Qur'ani kake, har yanzu ma baka shiga cikin birni ba. Allah ya azurta mu da kyakkyawar fahimta ga wannan littafi. Muna kan fa’ida ta nawa? Fa’ida ta 18. Fa’ida ta 18. Ita ce mun tsaya ta 17 a kan tawakkali ko da dogaro ga Allah. Fa’ida ta 18 ita ce lafazin a'tainaka, mun baka, yana fa’idantar da mu cewa kullun duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana kyauta ga bayinsa. Kyautar da ya ga dama, lokacin da ya ga dama, ga wanda ya ga dama, a inda ya ga dama. To tunda haka ne, jiya an yi kyauta, yau an yi, gobe ma za a yi. Wanda bai yadda da kyautar Allah ga bayinsa ba, shi ne kullun zai riƙa dawwama cikin baƙin ciki. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala dai kullun sahabul layli wan nahar, kullun miƙawa yake. kuma hannunsa a cike suke da arziki da alkhairi da albarka. Tunda kullun zai bayar, kai kuma idan ka zabi bakin ciki da kyautar da Allah yake ma bayi, kaga kullun kana cikin bakin ciki kenan, sai ka zama kai ne al-abtar al-abtaru min as-sa'ada al-qalbiyya, wanda aka datse daga jin dadin rayuwa. Saboda in ka waiga, Allah ya ba dan ladin mota, in ka waiga, Allah ya ba Muhammadu dama zai je haji, in ka kalli gaba tanko ya gama gina gida, idan ka kalli gefe cewu ya kara ma shagon sa kaya, idan ha, to haka zakai ta rayuwa cikin bakin ciki. Allah dai kullun sai ya ba mutane, yasaluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha, kullun kuma addu'a muke yi yanzu yau dinnan a masallacin nan, Allah kadai ya san addu'o'in da suka tashi zuwa sama, kuma dukkan mu jiran ijaba muke yi. Kila wata ijaban shi ta riga ta duro, kila wani nan da minti 5, nan da minti 10, nan da minti, to kowa a cikin mu addu'a nawa ya roka? Kila wanda bai roka da yawa ba shine ya roki 10. Ko to in Allah ya maka 10, yanzu mutane nawa kenan suke jin haushin ka akan 10? Wana ma 10, wana 10, nan mun roki addu'o'i bukatun mu sun kai miliyan, misali aka hada adadin mu. To shikenan kowa sai kai ta bakin ciki. To sai wannan surar sai ta koyar da kai bawan Allah yadda da hukuncin Allah, ka nema daga falalar Allah, kar kai ma kowa bakin ciki. In ka kiyarda inna shani aka huwal abtar, kai ne zakai ta damuwa, kuma damuwarka kamar yadda muka ambata jiya ba ta sa a canza shawara, ba ta sa a hana wani, sai a hango wani ga ya ce yana jin haushin wani, tunda yana jin haushi to an fasa ba wani, a'a babu wannan. Mun fahimta? Babu kuma waɗanda kafi sarki ko kafi wani mai matsayi wanda zai zo ya ce sai an yanke shawara ya ce a'a ai alasure a canza, kar a mai kaza, ce to an fasa. Babu wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta 19 ita ce, inna a'tainaka al-kautsar, wannan kyautar da Allah ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ta al-kautsar, wacce muka ambaci cewa ɗayan biyu ko dai kyautar duk abin da aka yi masa abu ne mai yawa. Na biyu kyautan tafkin al-kautsar wanda Allah ya ba shi a aljanna ko a filin kiyama. To wannan fasarar ta biyu na al-kautsar, tafkin nan da Allah ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, wannan kyautar tana tabbatar da tsarkin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, da ta ina ta bangaren cewa Allah ya san zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda yake farin ciki da shi shine abinda zai kawo mu al'ummar sa rangwame da farin ciki. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Duk abin da zai so sa zuciyar wani bawa manzon tsira sa sana wallahi bai san shi, duk abin da zai kawo mana bakin ciki ba wai yaga kana hawaye ba, a'a yanayinka ya canza kawai, annabi sallallahu alaihi wasallam bai so. Dabba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an furge ta, ta ya ganta cikin damuwa yayi bakin ciki, ya damu ballantana dan adam sallallahu alaihi wasallam. To saboda wannan tsarkin na zuciyarsa da san alkhairin da yake da shi ga al'ummarsa, sai Allah ya bashi kyautar da take da alaka da alkhairi ga al'ummarsa, ita ce kyautar al-kautsar. Mun fahimta? Me ke tabbatar da wannan? Ka bibiyi hadisai ingantattu waɗanda aka ruwaito, waɗanda suke da alaka da tafkin al-kautsar ɗin nan. Abu na farko, mu sani cewa ya inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a hadithin Anas ibn Malik, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yana magana akan al-kautsar ɗin nan, sai yake cewa nahrun wa'adani Allahu iyyahu fil janna, wani kogi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bani kyautar shi wanda wannan kogin a aljanna yake. Yana da kyau mu fahimci bambanci tsakanin alhaw da alkawthar. Alhaw da alkawthar. Alkawthar shine kogi wanda Allah ya ba manzo Allah sallama wanda a aljanna yake. Alhawd kuma tabki, shi kuma ɗan ƙaramin teku ne wanda akwai indararon ruwa guda biyu waɗanda suke gangarowa daga alkautara daga aljanna suke gangarowa su shigo haudun Nabi sallama. Shi kuma wannan haudun tabkin a farfajiya ko a filin kiyama yake. Mun fahimta? Shi ne wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yake cewa a gobe kiyama al'umma ta zata waɗanda suka yi biyayya suka basu canza abinda manzon sira sallallahu ya zo da shi ba, Annabi sallallahu ya tabbatar da cewa za su sha daga wannan ruwan wanda yake ruwa ne wanda haskensa ya fi madara ko ya fi nono, ƙanshinsa ya fi almiski. Kowa na sai yanzu miyan shi ya tsinke. Allah ya haɗa mu da wannan ruwa mai albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muta al'umma ta za ta gangaro ta kwararo ta zo wannan tabki, duk wanda ya zo tare da imani kuma zai sha, duk wanda ya sha babu shi babu jin kishi daga nan har abada. Amma a cikin wannan al'ummar akwai waɗanda za a haramta musu shan wannan ruwan alkautar ko wannan ruwan hauku. Su waye? Waɗanda suka ƙirƙiro sababbin abubuwa suka danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, allati ma anzalallahu biha min sulfan, ba Allah ne da manzansa ya saukar ba. Waɗanda suka juya ma koyarwa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam baya, waɗanda suke bayyana sabo da fito na fito da hukunce-hukuncen Allah da manzansa, babu su babu shan irin wannan, babu su babu shan wannan ruwa mai daraja mai albarka. Ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan fadin wannan kogi, yake cewa fadinsa kamar tsakanin Madina da Sana'a. Madina garinsa da Sana'a. Sana'a ta ƙasar Yaman da aka bibiya a yanzu tazarar da ke tsakanin Madina da Sana'a akwai kilomita 1,564. Idan mota tana tafiya a 80 ko 90 sai ta yi awa 14 kafin ta kai tsakanin Sana'a zuwa Madina. To wannan shine fadin wannan tafki. Tsawonsa kuma haka. To kaga daga cikin hikimomin bayyana maka irin wannan fadin da yawa shine a ce a zabar da zuciyarka da tunaninka a tsinkar maka da miyau cewa duk wannan fadin da yawa a ce kai baka samu kai makwallai ba, wani aiki za ka yi a haramta maka wannan falalar? Ba wannan ne zai tayar maka da hankali ba sai ka tuno a yaushe ne wannan ruwan yake, a ina, a wani yanayi. Wannan ruwan da tafkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam za a bijiro da shi ne za a ba da dama a gangaro domin a sha daga gare shi a lokacin da tsakanin kawunan bayi da rana bai fi mil ɗaya ba, a lokacin da wasu suke narkewa ko suke kiran habu saboda yanayin jiƙewar da suka yi da zufan zinubansu, a daidai lokacin da ƙishi zai tsananta, mutane al'umma suna cikin tashin hankali da firgici da damuwa da shauƙin su haɗu da koda ɗigo na ruwa ne, so a daidai wannan lokacin ne rahamar Allah da agajinsa da tausayinsa za su bayyana ta sanadiyar farin jaka da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam masoyin yayi kira yana kiran al'umma ku zo halunmu ku zo ku sha daga ruwan al-kautar ko daga al-hau in ka ce al-kautar din ne din ma ba kai kuskure ba tunda dai mabubbugar hau din shi ma daga al-kautar take zuwa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama zai ta kiran mutane kaga fassaran da muka ambata na fa'idar tausayin da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take dauke da shi ke saboda Allah ya san tausayin shi yasa sai Allah yake masa bishara kar ka damu ai a'tainakal kautsar wanda zaka taimaki al'ummar ka da shi gobe kiyama mun fahimta to a wannan yanayin ne jama'a zamu yi ta gangarowa insha Allah dukkan mu Allah yadda zamu gangaro mu sha daga al-kautsar daga haudin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta shi yasa jama'a kullun cikin addu'ar ka ko addu'ar ki ko addu'ar mu mulkar lizumtar wannan addu'a ya Allah ka tayar da mu a cikin tawagar manzanka ka azurta mu da samun cetarsa ka azurta mu da sharruwan al-kautsar daga hannayensa masu daraja ka lizumci wannan har ya kasance akwai bege da shaukin wannan ruwan tsakanin ka da zuciyar a cikin zuciyarka saboda yawan maimaita abin da kake kauna kuma kamar yadda muka sani psychologist ko masana dabi'ar dan adam suna cewa yawan maimaita abu yana ƙara samar masa da wajen zama a cikin zuciya ko ba haka ba ko matar ka ce kake so ka ƙara santa to ka riƙa yawan faɗan sunanta ko al-kautsar da al-haud innan jama'a akwai su yanzu daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatar da cewa a yanzu dinnan da muke magana an riga an halicci al-haud ba yanzu ba tun zamanin tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi bishara da shi ta ina wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci shahidai wanda suke Uhud ya yi musu addu'a kamar yadda ya saba yana jiyowa sai ya zo ya hau minbari sai ya ce ana faraqun lakum ya ce ni ne wanda zai shiga gaba yana jiran ku zo domin ya isar muku da alkhairi a ina kenan a filin kiyama sai a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanzu dinnan ina hango haudi ina hango tafkin da Allah ya mun alkawari ina hango shi kai ma a yanzu dinnan da muke magana sai kwakwalwarka ta sauraro ga masoyinka sallallahu alaihi wasallama yana gaban alhaud tafkinsa mai daraja yana kiran al'umma yana jira tsakaninka da ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi a wannan yanayin shi ne ka mutu abu na biyu kuma ka yi ruko da sunnarsa ka yi koyi da shi ka ƙaunace sa ka ƙaunace abin da ya zo da shi ka yi ruko da shari'arsa in ka yi wannan shakuruminka albushirinka in Allah yarda za ka ji gardin alkautsara a harshenka insha Allah Allah ya azurta mu da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da sharruwan alkautsara daga hannayensa masu daraja fa'ida ta 20 lafazin a'tainaka mu muka mun baka wannan in ka hada lafazin da sunan Allah al-mu'ti sai ya fasa maka taskar fa'idoji da yawa daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ingantattu akwai al-mu'ti mai bayarwa daga cikin abin da ke tabbatar da cewa shi mai bayarwa ne gashi Allah ya ce inna a'tainakal kautsar to me Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa duk wani alkhairi duk wata ni'ima duk wata falala da kaga dan adam ko wani abun halitta yana da shi dama Allah ne ya samar da su saboda haka shi yake ba su hanyoyin rayuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhi yace rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كج أعطى يباير أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى wannan ayar jama'a ta ambaci irin kyautar da Allah yake nau'o'in kyaututtukan da Allah yake mabayi rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu kyautar halitta yanzu nan duka Allah ya mana kyautar halitta wacce ita ce ake kira ni'matul ijad ni'matul ijad ni'mar samar da kai kyauta ce Allah ya baka dun ba roƙa kai ba ba addu'a kai ba kawai kai ma ka ga kanka ne abai a bayan ƙasa rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ni'matu al-hidaya ni'matu al-irshad shiryar da kai wace irin shiriya shiriya kurmar kalma ce wacce ake fassara ta da fassarori da yawa shiriya ta hankali shiriya ta gani shiriya ta tunani shiriya ta bambance tsakanin baki da fari shiriya in ka tashi yanzu ka san hanyar da zaka bi ka koma gida in Allah ya so sai ya dauke wannan shiriyar sai ka kasa gane gida shiriyar in ka dauko loma ta gane hannunka ya gane bakin in Allah ya so sai a dauke wannan shiriyar kwarai da gaske ba za ka gane bakinka ba ko ba zai gane bakin shi ba ba kai ba Allah su ko ni'imar shiryarwa in ka ji kaikayi ka gane kaikayin ka taba inda yake maka kaikayi duk shiriya ce ta Allah saboda haka idan aka ce shiriya karka dauka shiriya ta musulunci kawai eh wannan ita ce jagora amma akwai nau'o'i kaloli na shiriya daban-daban alert da kake samu signal na kwakwalwa idan ka ji bacci ka gane yanzu lokacin bacci yayi ka je kai bacci ka shiriya ce ta Allah din Allah ya so duk sai a cire wannan rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul quruni alula fir'auna sai yace da Musa cikabanin la ku bani labarin al'ummomin da suka gabata qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa sai ash-shahid sai yace allazi ja'ala lakumul arda mahda wannan ma wata kyauta ce kyautar kayan more rayuwa a bayan ƙasa abu na farko kuma da aka shimfida maka ƙasa din inda ba a samu container da zai containing alkhairan ba to bayan da za a yi karare ƙasa ita take dauke da mu ita ce take fitar da tsirrai take fitar da alkhairai da albarkatai da gas zinare azurfa fetur da sauransu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan وسلك لكم فيها سبلا gashinan aka kekkita muku hanyoyi in ka tashi nan zaka je Abuja zaka je Burore zaka je Kwam zaka je Song zaka je Mubi ga hanyoyi nan misali ko ba haka ba وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا min nabatin shatta Allah sai yace sannan ya saukar muku da ruwa sama kaga wannan duka yana daga cikin ni'imomin sa kyautar da aka yi maka na daga abinda kake buƙatar samuwar shi a cikin rayuwarka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai muka fitar muku da tsirrai ga sanan kala-kala sai yace kulu war'au an'amukum Allah kida Allah mai tausayi yace ku ci yanzu har ka cin ma sai an faɗa maka Allahu akbar Allahu akbar aka ce kaci in Allah ya so sai a samar da shi amma ba za a ce kaci ba kuma ba za ka gane kacin ba kulu kuci war'au an'amakum ku ba dabbobin ku dama su kiwo dabbobin kuma a can a yasin sai aka ce wadallalnaha lakum faminha rakubuhum wadallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun aka baka dama ka yanka kai kaza kai inda an so rago kana ji kana gani baka isa ka yanka shi kaza baka isa ba ai kaza da rago da rakumi da sa da kake ganin kana yankawa umurnin Allah suke bi shi yasa suke mika wuya da su gare ka in ba haka ba ba za su yi Allah ya ce inna fi dhalika laayatin li uli nuha inna fi dhalika laayatin li uli nuha duka waɗannan bayanan karatu ne na musamman bayanai ne na musamman darussa ne wa'azi ne ga wane ga masu hankali duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwan bai wa'azanci ba bai hankalci ba to yana da tasgaro da tawaya ta ɓangaren tunani da hankali in baka gane ba har yanzu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yi abin da kaga dama sheke ayarka fantama kai miƙe kafa amma watan wata rana zaka koma ga Allah kuma za a yi sani to amma saboda tausayin Allah da rahamarsa sai aka samar maka da abubuwan da za su taimake ka wajen daukan izina da darasi su cincida ka wajen wa'azantuwa su ne waɗannan abubuwa duka waɗannan jama'a a ƙarƙashin lafazin a bayinaka kyautar da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma a ƙarƙashin haka muka fitar da sunan muka haskaku da sunan Allah na Al-Mu'ti wanda yake tabbatar da kyaututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana waɗanda baka isa ka ƙididdige su ba wasu ni'imomin ma kana rayuwa da su amma wallahi har ka koma ga Allah ba za ka taɓa sanin su ba kuma su suka fi yawa ko shakka babu ni'imar da Allah ya yi maka kai ɗan adam waɗanda baka sani ba su suka fi yawa akan wanda ka sani kuma sai in Allah ya ga dama ne zai sanar da kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a babin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi bisa sunansa na Al-Mu'ti kyaututtuka kala-kala banda wancan nau'ukan da muka ambata akwai kyaututtukan da kuma ake lissafa su bisa la'akari da matsayi da status ɗin waɗanda ake ba kyautar misali annabawa kaga a babin kyauta kaga a tsainaka annabawan Allah Allah ya musu dukkansu Allah ya musu kyaututtuka da yawa kyauta mafi daraja mafi tsada da Allah ya musu ita ce kyautar annabta to a cikinsu kuma tunda ba ɗaya suke ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ashe waɗanda suka fi daraja su kuma Allah ya keɓance su da wasu kyaututtuka na musamman a cikinsu wanda ya fi daraja manzon siya sassana shi kuma Allah ya keɓance shi da wata daraja ta musamman da kyauta ta musamman shi yasa lafazin kyauta gare ka wanda ba a ambaci lamiri zuwa ga waɗanda aka ba kyautar ba ya tabbata ga a haƙƙin wasu daga cikin annabawa ko kamar yadda Allah ya ce yake ba mu labari akan annabi Sulaiman fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranina fil asfal sai ya ce mene hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab Allah ya tabbatar da cewa mun baka wannan kyauta ce irin wannan mulki wannan kasaita wannan ifa mun ba ka ita kai kadai Sulaiman ba wanda zai kara samun irin wannan a bayan kasa duka daga cikin kyauta ta gama gari kuma waɗanda ake ma mutane shi ne irin waɗancan kyaututtukan da muka ambata na shiryarwa na jiki na abubuwa na rayuwa da sauransu da kyautar da Allah yake ba mutane to amma su kuma gama garin mutane da Allah yake ba su kyaututtukan nan bai ɗaya ko da bambanci wannan yana da alaƙa ne da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala bisa sanin abin da yake maslaha ga kowa a rayuwarsa amma a lahira waɗannan kyaututtukan da aka bamu na gama gari ba su ne factors ko za su determine din abin da zaka samu na matsayi a gobe kiyama ba. Mun fahimta? Saboda haka idan Allah ya baka kyautar mulki ko kyautar dukiya ko kyautar ƴaƴa ko kyautar kaza, tsabar wannan kyautar ba ita ce za ta saka samu matsayi a wajen Allah ba, sai dai za su iya taimakawa me kai da su wajen bin Allah, ta wannan zai iya taimakonka. Kullun nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan karanta mana karanta Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كو نبنغري كو وند مكا قداما منا باشي مسا كاري يند أكي تشوى الله من كيو تادا كاري وقتو حقا أنا أكا ساموغا هجا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. Sai ce wa ma kana abu rabbika mahdura, kyautar Allah agajinsa budansa bai zama abun hanawa ga al'umma ba. Allah karamcinsa ya fi ƙarfi, ya wuce a ce din ka saba masa ba za a baka wata kyauta ba. Duk irin jarrabawa da masifar da mutum zai shiga saboda sabo, har yanzu yana rayuwa a cikin tekun ni'imar Allah. Wa ma kana abu rabbika mahdura, sai ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, an taka burki kalla kaga yadda muka fifita sashin su akan sashi. Sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wannan lafazin yana gangarawa a zuciyar mai sauraro kaman gangarawa madara a cikin makogaro. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Allah ya ce lahira kiyama a nan ne ake samun fifiko na gaskiya, a nan ne in wani ya shiga gabanka ya shiga gabanka har abada, a nan ne in ka bari aka tsere maka to an barka. Amma dindacin duniya wani ya fi ka yalwar gida, wani ya fi ka tufa, wani ya fi ka motoci, ya kyale shi ci gaba ku yi tsere-tsere da shi akan kiyama kawai akan lahira. Amma dai walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Al-Imamu Al-Mawardi yake cewa idan ka ga mutum an jarrabe shi da tsere da kai da competition da kai akan duniya, to yi kokari ka tabbatar da falalar lahira da tsere da shi akan neman yardar Allah gobe kiyama, saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. A nan ne kima da martaba ta gaskiya take bayyana. A nan ne za ka ga wani bawan Allah wanda tun da kake ganin shi a duniya ba ka taɓa ganin shi kila ya hau mota ba, kila ko keke na kanshi bai da shi, kila bai taɓa fitowa da wata siffa mai ta kyawawan kaya na ƙasaita ba. Amma a fagen kiyama su ne a sama. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kila direbanka gobe kiyama yana gaba da kai, kila mai maka guga da wanki. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kila wanda yake zuwa ya siyo kayan cefane ya fi mutanen duka gidan. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. To din a cike mana fa'ida domin mu gane wai da meye ake samun martabar lahira, da meye ake samun fifiko a matakin farko, wasu kayan aiki ake mallaka ai tsere tsere na fintin kauka shiga gaban mutum a gobe kiyama la taj'al ma'allahi ilahan tauhidi tauhidi kadaita Allah connection tsakanin zuciyarka da mahalicci zumunci tsakanin zuciyarka da kyawawan ayyuka waɗanda Allah yake so da wannan ne ake shiga gaban mutane walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila me kake tunani na fifiko a aljanna a lahira idan ya kasance waɗanda suke level 10 suna hango ɗan level 11 kamar yadda kake hango tauraro a sararin samaniya yanzu ka fahimci walal akhiratu akbaru darajatin ko waɗanda suke misali martaba ta 10 a aljanna wallahi alazim suna hango ɗan martaba ta 11 kamar yadda in ka daga kake hango tauraro dan sama haka ake suke hango su wace duniya ce wannan ma'ana wace lahira ce wannan wani irin alkhairi ne Allah ya shimfida wanda yake jiran masu imani wani irin tanadi ne Allah ya maka tsakaninka da wannan alkhairin tsakaninka da wannan falalar tsakaninka da wannan alkhairin jama'a shine ka miƙa wuya kai kokari ka kamanta kai ma Allah da manzansa biyayya kai dauki Qur'ani a matsayin jagora wanda zai haskaka maka hanyarka kai koyi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da kafa ka kyautata alakar ka da bayin Allah ka sauke nauyin da Allah ya daura maka kowane iri kai rayuwa nagartacciyar rayuwa daga nan ga irin ku ga irin mu shine za a tabbatar da wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran idan muka yi wannan kamar yadda muke kyautata ma Allah zato anan ne kuma zaka tabbatar da fadin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da babban matsayi a gobe kiyama Allah muke roƙo ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya Allah dukkan wani alkhairi dukkan wata martaba dukkan wata kima da ka tana dan mu bayin ka masu tsoronka Allah ta azurta mu da sufantuwa da sufofin da za su kai mu da taimakonka zuwa ga wannan matsayi ya Allah muna roƙonka duk abin da zai zama barazana ga tauhidin mu ga imanin mu ga alaƙar mu da kai ya Allah ka kawar mana da shi Allah ka amincar da mu gurbin kiyama Allah ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mai kyau ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da hasada masu hasada da bakin masu baki Allah ka makantar da idanun mu ga akan mu Allah ka kare mu daga dukkan wani sharri ya Allah muna roƙonka kai ne mai falala kai ne mai yalwar arziki kai ne mai iko akan komai ba abin da ya gagare ka kai ne mai saukar da alkhairi da albarka ga wanda ka so lokacin da ka so kai ne mahaliccin sammai da kasai kai ne farko kafin kai babu kowa kai ne karshe babu bayan kai babu kowa sama kake da kowa kowa yana bukatar komai a wajenka ya Allah kai ne mai saukar da ruwan sama kai ne mai ba iska dama ta kada ya Allah kai ne mai masanin adadin kwayoyin kasa adadin ganye adadin dukkan halittu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sifofinka masu daraja ka azurta mu da samun babban matsayi a wajenka gobe kiyama Allah ka azurta mu da samun aminci ranar firgici ya Allah ka amincin da mu firgicin kiyama da mu da malamanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da zuri'armu da matayenmu da sauran musulmai gaba ɗaya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da kake ba bayinka a wannan wata ka bamu ya Allah abubuwan da muke bukata a wajenka baka bukatar su mu ne masu talauci masu tsananin bukata Allah ka bamu Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba dan halin mu ba Allah ka sanya mu a cikin falalarka a cikin rahamarka Allah dan girman zatinka dan tausayinka ka sanya in mun tashi daga wannan majalisin mu tashi tare da samun gafararka Allah ka tayar ka fitar da mu daga wannan majalisi a cikin rahamarka da jin kanka Allah kar ka bar wani daga cikin mu face ka masa gafara a cikin wannan majalisi
da masu sauraro da masu kallo ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa li abaina wa jami'il muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.